إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 غواتن 2 watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1446 wanda yazo daidai da 27 ga watan 8 a gregorian calendar 2024 wannan shine kasai din mu na 115 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz littafin al-doktor al-allama abdul-azim al-badawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wato hadihu sallallahu alaihi wa sallama fil khutba wato shiriya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dangane da yadda annabi ke ilqa'in khutba yadda yake wa mutane huduba ina jin anan muke ko mun karanta hadisin farko ko nan za mu tashi wa'an jabirin za mu tashi ko amma bari mu karanta hadisin farko za mu karanta hadisin farkon babu hadihu sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi mi'innatun min fiqhihi fa atilu as-salata wa qsuru al-khutbata wa inna min al-bayan sihran ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna tula salati ar-rajuli lalle tsawaita sallar mutum liman ya tsawaita wa mutane salla musamman a khutba abinna a sallar juma'a an gane ku lura tsawaita salla a shari'a ba a san shi amma a ranar juma'a kuma ana ne ana da bukatar shi amma generally sallan azhar la'asar magriba isha ba a so a tsawaita ma'azu dan jabal ya tsawaita wa mutane sallar isha annabi ya mar fada kwarai da gaske ya nuna masa tashin hankalinsa da damuwarsa har ma ya nuna mar cewa idan zai yi sallah shi kadai wa kansa da kansa babu laifi ya tsawaita amma idan zai yi sallah da jama'a to yaji tsoron Allah ya takaita ta amma ran juma'a kuma babu laifi a tsawaita sallah a gazarta menene khutba mun yi bayani dogo a wancan kasa din mu na wancan sati wa qisara khutbatihi da kuma gazarta khutbar sa mi innatun min fiqhihi alamatun ay bi ma'ana alamatun min fiqhihi alama ce da take nuna wannan mutumin yana da fiqhu ya san addini ya fahimci addini ya fahimci wato ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sai annabi yace fa atilu salata na ba ku shawara mu limamai ku dinga tsawaita sallah musamman in ran juma'a ne waqsurul khutbata ku dinga gajarta menene khutba sai yace wa inna minal bayani sihran daga cikin bayani akwai mai daukar hankali akwai wanda lokaci guda za a gaya maka shi kuma lokaci guda za ka ainihin wato fahimce shi kuma ka gane ina aka dosa da maganar ba sai an tsawaita maka ba kuma kumanta ba a wannan gabar na kawo bayanai dogaye kuma na ja hankalin mu limamai da mu ji tsoron Allah mu dinga takaita al'amura saboda ba daidai bane ka zo ka rike mutane kowa ya gunduru daga abin da kake faɗa mishi tare da kuma mun yi bayani kan cewa shi takaita bayani baiwa ce daga Allah akwai wanda Allah ya basa baiwar a kankanin lokaci zai isar da sako a gane har na kawo maganar Malam Ja'far, na kawo maganar su Malam Albani Zaria, na kawo kuma irin su Malam Abdurrazzaq Yahaya Haifan. Malam Abdurrazzaq yanzu sai ya maka kwana 10 a aya daya, kuma a hakan ma sai dai ya ce ya takaita, amma fa ilimi ke zubowa. Malam Ja'far kuma wannan ayar da Malam Abdurrazzaq ya kwana 10 yana tafsirin ta, shi kuma a minti 5 zai tattare maka abin da ke cikin ta, kuma wallahi ka fahimta. A gane ko ba haka ba? To al'amarin akwai baiwa wani lokaci da Allah ke yi wa wasu daga cikin malamai su takaita bayani kuma ka fahimta, wani kuma zai tsawaita ne sannan ka gane, ko kuma shishe ya tsawaita sannan yake ji a ransa an fahimta. Ina fata an gane. Ala ayyi halin, duk wanda abin da yake yi ba da gangan yake yi ba, wala Allah haka Allah ya tsara shi wajen isar da sakon Allah, to Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba. Kuma ku idan Allah ya jarrabe ku da irin wannan, ku zama masu hakuri. Ina fata an gane. Kada a zunga kwarmato, a yi ta ihu, a yi ta maganganu, a yi ta kara. Mu dai mun san zama a masallaci ibada ne ko ba ibada ba ne? Ibada ce. Kuma komai daren dadewa za dai a sake ka, kuma za ka fita ka je ka ci gaba da harkokinka. To yana da kyau mu dinga haƙuri da wato kalar shugabannin addini da Allah ya haɗa mu da su, matuƙar muka fahimci abin da suke yi ba son zuciya ba ne, suna ƙoƙarin ganar da mu ne. To kada wata wato kuskure da suke yi ƙwaya ɗaya ko biyu a cikin da'awar ya zamanto mu ɗauki wannan kuma a matsayin wani karar bara na ainihin wato yi musu martani cewa ba sa kyauta mana. Wallahu ta'ala a'lam. Cewa wa inna minal bayani sihiran, daga cikin bayani akwai mai ɗaukar hankali, mun yi bayani cewa wannan ana magana sihiri ne fil lugha, ba ana nufin sihiri na shari'a ba, wato ma'anar sihiri a shari'a ba. Dama abinda ake nufi da sihiru a cikin lugha shine wato sarfu shay'a an haqiqatihi, kawar da abu daga haqiqanin yadda yake. Ga yadda abin yake, amma sai a kauda shi ya dauki wata ma'ana daban. Na fata an gane magana. Ma'ana kamar ka ce rufa ido, ai rufe ma ido, kana ganin abu gashi a zahiri amma a baɗini kuma ba haka bane. Wannan shi ake nufi da sihiri. Sannan ana nufin a yi abin da zai ɗauke tunaninka daga wani yanayi da kake gani ko ka fahimta, sai kuma ya zama abin ba haka bane ba, ko kuma ya zama an fizgi hankalinka zuwa ga wani abu. To wannan duk yana ɗaukar ma'anar sihiri amma a lugha. Amma a shari'a wato wasu ƙulumboto ne, da wasu ƙulle-ƙulle, da wasu talasim, da wasu surkulle, da wasu ambaton sunayen sarakunan aljanu, da neman agajinsu da gudunmawarsu wajen a sa wane ya so wance, ko wance ta so wane, ko wane ya ƙi rumfar kasuwarsa ko kuma ofis ɗinsa ko gurin aikinsa, ko kuma a sa man rahin lafiyar da a haƙiƙanin gaskiya babu ita amma shi kuma yana jinta a jikinsa. Bisa ga haƙiƙa babu ita amma yana jinsa. Ta yi na za mu gane wannan, sai ga an je mutum ya ce cikinsa na ciwo, a yi gwaje-gwajen duniyan nan ba za a ga wani abu a cikinsa yana ciwo ba, amma shi kuma yana jin me? Ciwon ciki. To wannan shi ake kira sihiri a shari'a. Bayyana da kuma saka wani abu wanda a haƙiƙanin gaskiya ba haka ba ne, amma kuma a dinga jinsa a matsayin haka. An gane magana da kyau ku? Yawwa. Don haka ne ma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari dangane da annabi Musa da jama'arsa, cewa saharu a ayyunan nasi, sun sihirce idanun mutane, sun zo da wasu abubuwa. Na fata an gane. Sun jefar da su, ana kallonsu a matsayin macizai ko a matsayin wasu dabbobi, amma a zahirin gaskiya ba dabbobin bane, ba macizan bane. Ban gane ko kun gane ba? To ku lura kuma, wani zai iya cewa to ai annabi Musa ma ya jefar da sandarsa, ga ta sanda ne amma ta zama menene? To ita kuma wannan ita ake kira mu'ujiza. Idan daga gurin annabi ta zo sai a ce mu'ujiza, in daga gurin wani kafiri ta zo sai a ce sihiri. Ina fata an gane. Da sauransu. To wannan shi ne. To amma haƙiƙanin ma'anar sihiri shi ne ɗauki hankali da ɗauke tunanin mutum daga yadda abu yake dinga kallonsa a wani matsayi. To shi ne a nan ya ce wa inna minal bayani sihiran, daga cikin bayani akwai mai ɗauke hankalin mutum. In aka yi ma yanzu nan sai ka ga an tafi da tunaninka. amma fa ba sihiri aka yi ma na shari'a ba, kawai tsabar kaji bayani ne lokaci guda sai kame sai hankalinka ya tafi zuwa wani guri. Ina fata an gane. Wa an Jabir ibn Samurah ta kala kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam salawati fa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda. Jabir dan Abdullahi ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntu usalli ma annabi salawat sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina salloli tare da manzon Allah. Tunda sahabin annabi ne, kaga sallar da ya ba annabi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, yasa yace as-salawat. Fa kana salatuhu, sai zama sallar annabi ta juma'a qasdan, ita madaidaiciya ce. Wa khutbatuhu qasda, khutbar sama madaidaiciya. Wato idan kace al-qasdu ana nufin al-adlu was-sawa, abin da yake daidai da kuma yake madaidaici, wato da sallar annabi da khutbar sa ba za ka iya bambance wacce tafi wata tsayi ba. Ina fata an gane. Kaga wannan ya nuna an gazarta menene khutba din, tunda dama ita sallah duk tsawaitawa ta ai ba ta wuce yan mintuna ai ko. To amma an aka ce da khutbar da sallar duka tsayin su ko kuma tazarar su ba ta da yawa, to ya nuna khutbar kware da gaske an ainihin wato gazarta ta. Wa an Jabir bin Abdullah qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza khataba ihmarra 'aynahu wa 'ala sawtihi washtadda ghadabuhu ka'annahu mundiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Duk mun karanta waɗannan abubuwan fa, ku ne kuka manta? Mun karanta har wannan hadisin da mun karanta yi wa kana yashiru, zamu tashi asali amma babu laifi, ai yanzu mun samu wani karin abin da ba mu faɗa ba a wancan satin ko. Daga Jabir dan Abdullahi, Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza khataba, idan annabi yazo zai yi khutba, ihmarrat 'aynahu, idanunsa sukan kada su yi jawur saboda khutba ba gurin kirkire dariya bane jama'a, sai idan wani abu ya kama, amma kar ya zama liman kullum idan yazo khutba ya maida ita kamar darasi na raha da wasa. An fi so in so samu ne idan aka zo khutba, idan ma mafi yawan masallacin ba su kuka ba, to ya zamto dai aƙalla kowa zuciyarsa tana raurawa. Ina fata an fahimta. Dama Allah maɗaukakin sarki ya ce mu'mini na gaskiya su ne wanda suka yi ne, suka yi imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma aka karanta musu aya, sai zukatansu su yi menene? Su girgiza. An gane? To amma idan ya zamto wa'azi ake, amma mutane ba sa jin wa'azin yana ratsa su, ba sa jin zuciyarsu na raurawa, ba sa jin kansu na kadawa, to ana faɗin wata magana mai matukar muhimmancin da ya kamata su maida hankali a kanta. To gaskiyar magana, babbar manufar yin khutuba ko babbar manufar yin karatun tsakani da Allah ba a same shi ba, bukata ba ta biya ba. Ina fata an gane. Babbar manufa da babbar bukata shine a karanta ya ratsa ka, ya firgita ka, ya razana ka, ka shiga taitayinka. To in wannan ta samu, to bukatar khutuba ta samu. Shi yasa ake so khutuba a samu wato limami ya zama na farko dai Allah ya yi shi mai ya san abin da zai karanta, ya san ayoyin, ya san hadisan, ya san maganganun malamai a kansu, yana da tarihi, yana da kissoshi wanda suka faru a cikin musulunci na abin da zai yi magana a kai. Domin khutuba ba a so a takaita iya ayoyi kawai, ba a so a takaita iya hadisai kawai, a'a ana so ya zamanto ko ta wannan bangare akan duk kowace matsala ka buga. Idan akwai wasu misalai da suka faru da magabata ka kawo, in akwai maganganun su ka kawo, in akwai abin da suka faru cikin ayyukan su duka ka kawo. Na fata an gane. Sannan an fi son liman ya zama ma'abocin sauti kwarai da gaske, saboda da yawa daga cikin mutane in ma baka ce duka ba sanyin magana yakan sa ba ta ratsa zukatansu ya zaman to liman yana magana sanyi sanyi wannan yakan sa maganar ba za ta ratsa su yadda ya kamata ba yawancin mutane sukan fahimci magana ne yayin da suka ji ta tana shiga kunnansu da ƙarfi ina fata an fahimta sannan ya zama liman ya ƙware a yaran da yake magana akan shi idan da larabci za ka yi hutuba ya zama duk balaraban da ya zauna gabanka sai ya tabbatar ka san wannan larabcin an gane idan da turanci za ka yi hutuba duk baturen da ya saurare ka ya zama zai fahimci me kake magana akai kuma zai gane inda fulatanci za ka yi hutuba ya zama duk ba fulatani zai saurare ka haka inda Hausa haka inda Turanci haka inda Bolanci haka inda Yarbanci haka inda Inyamuranci da dai sauransu duk yaran da za ka yi magana a kansa ka karantar da mutane ya zama ka ƙware ka goge a wannan yaran yana taimakawa matuƙa gaya wajen abin da kake faɗa ya isa zuwa ga waɗanda kake isarwa ina fata an gane abu na hudu ya zama liman kada ya bari mutuncinsa ya zube ta fannin abin da yake gayawa waɗanda yake gayawa ma'ana duk abin da kake gaya mutane su tsoron Allah to su dinga jin koda ba sanya kake mu'amalolinka ba ya zama suna jin labarbarin cewa kai mutum ne mai tsoron Allah to wannan yakan taimaka wajen in ka zo kana gaya musu magana su saurare ta kuma su muhimmanta ta ina fata kun fahimci magana ta ratsa zuciyarsu kuma su fahimce ta yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin malamai yace ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna sai yace kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alu ya ku masu imani menene dalilin da yasa ba ku dinga gaya wa mutane abin da ku ba ku iya aikata shi yace ya isa mai girman zunubi da abin tsana a gurin Allah ya zamanto kuna fadin abin da ku kanku ba ku aikatawa an gane magana da haka liman ya zama ya sukuntu da dabi'u masu kyau da halaye masu kyau da suluki mai kyau da maganganu masu kyau da mu'amala mai kyau ta yadda zai zamanto lokacin da yazo yana wa'azi wanda yake suke sauraron shi za ka ga suna kwatanta rayuwarsa da abin da yake mai yake fada jama'a haka ne ko ba haka ba to idan suka auna abin da yake a taratsa su ba sa fahimta sannan babba abu na biyar shi ne liman ya sa tsoron Allah da tsarkin zuciya a cikin abin da yake kusan ma za mu iya cewa shi ne na farko ikhlasi al-ikhlasu wa taqwa mutum ya sa yi cewa dan Allah yake yi kuma ya sa cewa a yana yi ne dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala lallai liman ya sa wannan a ran shi to wannan zai sa jama'a su fahimta na farko na biyu Allah ya isar da saƙon inda ma bai taɓa zato ko tsammani ba kuma Allah zai sa wannan abin da ke faɗa ya dinga tasiri cikin zukatan mutane suna gyara ayyukansu ka ji wani rubuto takarda malam maganar da kai akan abu kaza ta sa da ina kaza yanzu na daina yo ai ba dabaraka ce ta sa ya gane har ya daina ba ko ba dabaraka bane ba ƙarfi ka je ka nuna mar ya sa ya gane maganar ya yi aiki da ita ba haka ne ko ba haka ba Allah ne ya jefa tsoron Allah a cikin zuciyarsa sakamakon tsarkin niyyarka da tsarkin aikinka bari mu ba ku misali lokacin da Imamu Ahmad ibn Hanbali yana raye akwai sarkin garinsu sai aljanu suka kama yashi ina fata an fahimci magana dan ka gane muhimmancin jin tsoron Allah a cikin da'awa da ikhlasi ba karaman abu bane idan mutum ya sa tsoron Allah da ikhlasi cikin abin da yake yi to Allah zai dinga daukar wannan abin yana kai shi cikin zuciyar waɗanda yake karantawa Imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama Allah ya ji kan Imamu Ahmad a zamaninsa wata ya daga cikin 'ya'yan sarakuna sai aljanu suka kama ta Imamu Ahmad baya kusa aka sanar da shi ga abin da ke faruwa sai ya ɗauki takalmin shi ya yi addu'a a jikin takalmin ya ce a tafi da takalmin a je a bugi gadon bayan marar lafiyar sau uku a ce mata ta ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ki aljanin ya fita daga jikinta ina fata an fahimci magana wallahi Imam Ahmad baya gurin aka dauko takalmin aka zo aka juya gadan bayar mara lafiya aka yi bismillah aka dake ta na daya aka daka na biyu aka daka na uku aka ce Imam Ahmad ya ce kai aljani ka ji tsoron Allah ka fita daga jikin mara lafiyan nan butar bakin wannan aljani sai ya ce wallahi dole mu yi wa Imam Ahmad biyayya tunda yana yi wa Allah biyayya yace dan haka ba ma ni ba duk wani aljani kangararre da yake wannan yankin zamu tattara zamu bar wannan yankin gaba daya haka suka tattara gaba daya suka gudu suka bar garin shekaru da suka yi shekaru Imam Ahmad ya rasu wannan aljani sai ya sake dawowa sai ya higa jikin wannan mata sai aka je aka samu wani daga cikin malamai shi ma ko maluma ina fata an fahimta sai aka gaya mishi sai ya zo da kansa ba wai aika ba ina fata an gane Imam Ahmad me yayi aika yi shi kuma da kansa ya zo da ya zo ya fara rike kan marar lafiya ya fara karatun Qur'ani ta ce kai malam in za ka daina karatun nan ka daina wallahi ba za mu fita ba kuma wallahi in kai wasa kai ma yau da dare sai mun yi maganinka ta shiga ba mu guri Allah aljani ya kore shi ya wartake shi ya kore shi eh yi bai kiyaye dokokin Allah ba yawwa sai ya ce sai aljanin ya ce ai Imam Ahmad ma da ya ce mu fita muka fita shi ma yana wa Allah biyayya ne yasa muka yi mar biyayya amma kai ba kai ne kai kaza ba ba kai ne akai kaza da kaza da kai ba kai ne kake kaza kan ya dinga lissafo masa laifukansa da matsalolinsa kaga sai gudu to wannan kadai misali ne baya daya da yake nuna ayyukanka a matsayinka na mai da'awa da mu'amalolinka suna da tasiri cikin abin da kake karantar da mutane idan ya zamto baka kiyaye mutuncin kanka da mutuncin abin da kake yi ba to lalle kuwa wata ran za a ji kunya ina fata an fahimta kuma wata ran za ka ga illar wannan abin da mutum yake aikata saboda haka masu da'awa dukkan mu ji tsoron Allah haka wanda ake gaya wa su ma su ji tsoron Allah kowa idan ya ji tsoron Allah ya gyara alakarsa da Allah da alakarsa da al'ummar da ke rayuwa da su to da izinin Allah Allah zai bashi nasara Allah ka ba mu nasara ga baki daya to shine to annabi sallallahu alaihi wasallama ihmarat aynahu wato idanun su kan kada su yi jawur saboda yana karantarwa ne yana khutuba ne wa ala sautuhu kuma muryar annabi takan daukaku ina fata an fahimta ta yi fawa sosai saboda yana karantarwa washtadda ghadabuhu kuma fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsananta annabi baya khutuba yana dariya baya khutuba yana murmushi baya khutuba a sakakkiyar fuska yakan tsume fushinsa zai fito kalala saboda yana karantar da mutane ne su girmama Allah su kadaita Allah su kauce wa aikin sabo da aikin barna da ayyukan da basu dace ba to wannan kuma sakon ba a isar da shi da sassaukar murya saboda mutane su dauki abin da kake faɗa din kamar ba yi da wani muhimmanci ina fata an gane marawaici inji Jabir yace ka annahu mundiru jayshin kai ka ce annabi yana yi wa rinduna ne wato speech yana magana wa rinduna ne yana musu lecture ne akan za a tafi wurin yaki ina fata an gane ka annahu mundiru jayshin ya kulu a cikin maganganun sa ma yakan ce sabbahakum wa masakum barkanku da safiya barkanku da yamma ma'ana kamar yadda mai khutuba ko mai bayani zai zo bayan yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in yace jama'a barkanmu da yammacin yau ina fata an fahimta da fatan mun hadu a wannan guri lafiya to yau maganar mu kaza kaza to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake an gane wa kana sallallahu alaihi wasallama yushiru bi usbu'ihi sababa annabi ya kasance yana ishara da yatsansa sababa wasu malamai suna cewa kuriha an yuqala laha sababa ko kuriha an tusamma bis sababa an ki a kira wannan yatsa sababa me yasa abinda ake nufi da sababa ai allati tusabbibu alfitna wal qitala bainan nas. Mafi yawanci idan kaga an yi rigima tsakanin mutane, to sai kaga wannan yatsan ake nuna zan cika baka zanka, aka ne ko ba haka ba, kaga ta sababa rigima kenan ko, to yasa ake kiranta sababa. Amma malamai suka ce an fi so a kira ta da sabbaha, wato mai tasbihi, tunda yatsun nan gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana tasbihi da su ko, subhanallah 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 subhanallah, an gane? Ko kuma idan ka zo ta hiya ai ita kake kadawa ko, ita kake kadawa ko kuma ka tsayar ɗayan biyu ko ka kada ta ko ka tsayar da ita, duk ya tabbata a sunna. To sabbaha kenan wanda ake amfani da ita wajen yin tasbihi, ina fata an gane. To wannan shine malamai suka ce sunan da aka fi so a kira wannan yaba, amma wasu malamai suna kiranta da sababa din. To shine yake cewa yushiru bi usbihi sababa, yana nuna yatsarsa sababa, fi khutubatihi, a cikin khutubarsa, inda zikrillahi ta'ala wa du'aihi, musamman lokacin da zai ambaci sunan Allah lokacin da annabi zai addu'a. To shi yasa malamai suka ce sunnar addu'a na daga hannu a addu'a guda biyu ne, a normal addu'a ko ta roƙon ruwa, na fata an fahimta, ko addu'ar neman budi ko fatahi ko wani abu, a daga hannaye haka ko sai a roƙi Allah. Amma a halin hutuba, idan ana hutuba za a yi addu'a sai a daga menene, yatsa guda daya. Haka ake so liman yayi, ya daga yatsa guda daya yayi addu'o'i, haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna, na fata an fahimci magana. Wa du'aihi wa lam yakun yarfa'u yadayhi, marawaitin hadithi yace annabi bai kasance yana daga hannayensa guda biyu ba, illa idastasqa, sai idan manzon Allah zai yi addu'ar roƙon ruwa ne, a hudubar ma kenan, in kaga zai yi addu'ar roƙon ruwa to nan ne yake daga hannayensa guda biyu. Amma idan asalin normal addu'a ne to ya tsansa kwaya ɗaya yake menene yake dagawa, ina fata an fahimta. An Husayn bin Abdurrahman qala ra'a am umaratu umara mutubun ru'aybata bishr bin marwana ala al minbar rafi'an yadayhi fa qala qabbaha Allah hatayn al yadayn laqad ra'aytu rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara وأشار بأصبعه المصبحة كو يتي دغ حسين دان عبد الرحمن حسين دان عبد الرحمن يتي رأى أمارة بن رعيبة أمارة بن رعيبة ياغا بشر بن مروان بشر بن مروان المنبر أكن منبري رافعا يديه يا دغ هنايانسا غدا بيو نا فاتا ان فهمتا yana addu'a yana hutuba yana addu'a fa qala qabbaha Allahu hatayni yadayni yace kai wannan hannaye dai guda biyu Allah yayi kaza kaza din sai mummunar addu'a wa hannayen saboda shi bishra bin marwa akwai wani abu na rikicin abin da ya shafi kisan sayyidina husaini tsakaninsa da hi umarata bin ru'ayba sai ya faɗi wata magana mara dadi tattare da shi kasan akwai rigima da ta faru tsakanin sahabbai wanda har ta kai ga aka samu ajalin wani daga cikin sahabbai ko wasu daga cikin sahabbai to sai ka samu wani daga ciki wato baya yana wani lokaci idan ransa ya baci sai ya faɗi wata magana akan wani wanda ainihin wato ba su abin nan ba to amma wannan dukkan su magana da muke dinnan dukkan su ba sahabbai bane ko kuma mu ce shi Umarata bin Ru'aybata ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta. Amma shi Bishr bin Marwan baya cikin sahabban manzon Allah, to ya ganshi alal minbari akan minbari rafi'an yadayhi yana ya daga hannayensa yana addu'a fa qala sai yace qabbaha Allahu hatayni yadayni wadannan hannaye Allah yayi kaza kaza din su, ina fata an fahimta. Yace laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa naga annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma yazidu ala an yaqula bi yadayhi hakaza, annabi bai karawa akan yayi kaza da hannunsa sai ya kwatanta wa ashara bi isba'ihi almusabbaha, sai ya nuna da yatsansa cewa haka annabi yake yi ba daga hannayensa biyu yake yi ba, ina fata an gane. amma mun ce idan addu'ar da zai yi ta roƙon ruwa ne yana daga hannayen ba ko ina fata an gane wa an anasin anna rajulan dakhala almasjida يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر ولم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيفه ولا بسيف ولا قوس ولا غيره daga Anas bin Malik Allah ya hada mu da Anas jama'a a Jannatul Firdaus Anas yake cewa anna rajulan dakhala almasjida wani mutum ya shigo masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yawma jumu'atin a wata rana daga cikin ranakun juma'a min babin kana nahwa daril qada'i ta wata kofa daga cikin kofofin da suke bangaren darul qada na fata an fahimta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin masallacin annabi akwai kofofi jama'a ai kamar yanda kuka ga masallacin akwai kofa ta kudu ta arewa ta kaza ina fata an gane to akwai kofa ta bangaren darul qada to tanan ya shigo shine mai ainihin wato a marawaici yake kwatanta mana ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye na khutba fastaqabala rasulullah sai fuskanci manzon Allah ثم قال يا رسول الله سنن سيتو منزان الله هلكت الاموال يا رسول الله دوكيوي سن هلكا وانقطعت السبل هنيوي غبا داي سن ينكي فدع الله يغثنا كروكي الله ما ني شاهد دمو النبي صلى الله عليه وسلم yana jin wannan farafa رسول الله صلى الله عليه وسلم yadehi sai annabi ya daga menene hannayensa kaga kenan idan addu'ar roƙon ruwa ne ya halatta a daga menene hannaye amma idan addu'a ce normal a daga menene yatsa an gane maganar da kike ku da haka sai ya daga hannayensa thumma qala sai yace allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu marawaitan hadisi yace wallahi a sama babu wani faza ba girgije babu gajimare ba komai sama tarwal rana kwal yace amma annabi yana sauke yatsansa yace ba mu ankara ba kawai sai muka ga sama ta guru mutse da hadari mala lokaci guda hadari kawai ya taso yace ruwa da ya tsinke yace wallahi ba a daina ruwa ba har sai da juma'a ta zagayo addu'ar manya mala addu'ar manya yace wallahi da ruwa ya tsinke ruwa bai tsaya ba sanda ne juma'a ta zagayo yace to ana cikin ruwan nan jama'a suka tafi a jike suka dawo a jike wannan kowani daga cikin mutane sai ya sake hugowa cikin masallaci yace ya rasulullahi halakatil amwal tofa yanzu ma fa dukiyoyi sun halaka wanqata'atis subul hanyoyi sun tsaya komai ya tarki sai ce a roki Allah mana ya tsayar mana da ruwan nan to sai annabi yayi wata addu'a ta hikima da dabara da sanin ya kamata sai ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah akai ruwan nan jeje inda ake da bukata da garuruwan da su ba su da shi ina fata an fahimta domin zai iya yiwuwa a Madina ana yi amma a Makka ma ba a yi sai annabi ya ce to gefen mu ya Allah su ma a kai musu ma'ana jeji inda ke bukatar ruwan inda bai je ba Allah a kai musu can wala alaina mu dai nan ya ishe mu Allahumma ala al-akami waz-zurabi wa butun al-awdiyati Allah a kai cikin kwaruruka akwai cikin rafuka inda ake bukata rafi ne kogi ne ina fata an gane a kai musu can munan ya ishe mu yace wallahi tallahi hadirin bai watse ba garin bai tarwal ba yace yanda ka san a cire kaya yace sai ga ruwa cak ka san akwai wani ruwa da Allah yake yi lokaci guda zai sake hikaje far ya sako can kuma zai ka diyat an yanke shi kuma ko dugo ba za ka ji ya ƙara sauka ba wallahi yadda ka san an cire kaya mana yace to wallahi haka ruwan nan yat kawai sai yanki ko dugo bai ƙara sauka ba annabi yayi addu'a ruwan ya sauka yayi addu'a ruwan kuma ya tsaya yace fa kharajna namshi sai muka fita muna tafiya ainihin wato ruwa ya tsaya to anan ne muke ƙara cewa ita addu'a ta duk wata bukata wato Allah na karɓar ta gargwadon karfin imaninka ne da kuma kusancinka da Allah idan kana da tambele a rayuwarka kana da hayaniya wallahi za ka yi ta gaya wa Allah Allah ba zai saurare ka ba shi yasa za ku ga tunda mutane sun kai makura wajen lalacewa a waɗannan zamunan namu sai a yi fari sai a yi fari malam a yi sati biyu uku ana fita roƙon ruwa Allah ya ƙi kula mutane saboda mafi yawancin wanda suka fita daga mazinata sai mashaya sai ƴan luwaɗi sai munafukai ina fata an gane sai ƴan zamba cikin aminci sai maciya amana sai wanda ya zalunci wani sai wanda ya tauye wani haƙi ta ya za a yi ku faɗa Allah ya saurare ku ai cewa yayi wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce me fa inni qaribun amma sai ce me ujibu da'watad da'i idza da'ani sai ce amma fal yastajibu li ni ku fara amsa kirana in na sa ku ku yi in na hana ku ku hanu wal yu'minu bi la'allahum yarshudu si imani da ni ko za su samu shiriya dan haka ba zai yiwu ba ka kauce wa tafarkin Allah kuma ka kaiwa Allah kuka ya saurare ka ba zai yiwu ba yanzu ku duba ku ga malamin muna magana da baba Ibrahim yace a iya tsawon rayuwarsa da yayi a garin Jos jama'a ta inda za ku gane duniya tana ƙara tambadewa yace ya fi shekara 30 a garin Jos yace ya rantsi da Allah ba zai iya tana ranar da aka ce babu ruwa a Jos sai an fita roƙon ruwa ba yace amma bana sanda aka fita roƙon ruwa a Jos Jos jama'a ana ce maka damuna ta yi to su a cikin ruwa suke har damuna ta tsaya ba fari ba daukewar ruwan har ruwan ma ya ishe su amma wallahi yace bana ruwa ya tsaya a garin Jos jihar Filato sanda aka fita menene to alama ce da take nuna Allah yana fushi da mutane fa ba abin takeici mutane ba sa gane fushin Allah yanzu akwai garin da wannan karon irin su Taraban nan sanda aka yi kwana 40 ruwa bai sauka ba wasu gurin kwana 60 wata biyu dan haka ko da ruwan ya sauka shukar ta gama soyewa sannan ko ba zai yi wa ai sabuwa ba dan damuna ta riga ta yi nisa to bari in faɗa muku kun ga wannan abun yana daga cikin abun da idan ba Allah ne ya kiyaye ba zai ƙara jawo tsadar abinci a ƙasar nan saboda bana duk da wasu guraren damunar ta yi kyau amma akwai gurare masu ɗumbin yawa kuma da damunar ba ta yi mai ba ba ta yi kyau ba saboda babu ruwa sai dai kawai sauki daga gurin Ubangiji sai na madalla wannan karon kuma wasu guraren kuma an yi yanzu jiya muna dawowa daga Kaduna ga su malam Aminu tunda muka bar Zaria malam da muka hango wani hadiri malam wallahi akwai gurin da sanda muka nemi mu yi fakin saboda tsabar yadda ake makarwa jiya da yamma kawai sai naga bidiyo ya fito garin Zaria kusan gaba ɗaya ruwa ya mamaye shi ni ya ce ban yi mamaki ba dan mu a gaban mu hadirin ya taso baki kirin mana dole ka kai kara zana wallahi in ka gani rabin daki ya cinye shi rabin masallacin ya bakin wundan rabin wundan nan ka ga ruwa ka duba ta sama ake farkewa ake yago mutane saboda tsabar ruwa yanda yayi yawa jihar Jigawa ko Kobara sanda ruwa ya dinga cinye musu dakuna da abin nan to dama kuma masu hasahe sun yi hasahen cewa wannan abin zai faru a wasu gurare an gane magana da kyau ko so da yawan ruwa ruwa yayi over da karancin sa duka bala'i ne daga gurin waye daga gurin Allah subhanahu wataala Allah yana so mutane su gyara matsalolin su tsakanin su da shi muna addu'a Allah ba mu ikon gyarawa saboda haka yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa summa qala sa'annan yace Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu kuma ka ji wannan addu'ar yadda ka ji sannan iya ita annabi yayi kaga dai ba wata addu'a ne mai tsayi ba kuma ba ka da buƙatar sai an karantar da kai ma'ana an sa ka a gaba an ta karanta ma Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allahumma ajifna shikenan kawai sau uku in kaga koda ba a fita roƙon ruwa ba kaga garin ku ana fari kai ta wannan addu'ar kana tafiya kana kan hanya kana ina ko ina kake ai shi ma annabi akan minbari aka ga yamar kuma yayi addu'a bai ce bari mu sauko mi sallar roƙon ruwa ba kawai daga hannu yayi yace Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allahumma ajifna shikenan kawai sai ga ruwa saboda haka sai ka rike babban bukata ikhlasin manzan Allah da yin sa dan Allah da takawar manzan Allah yasa Allah ya karba addu'ar cikin gaggawa aka biya musu bukata to wallahi ko ni ko kai in muka yi ikhlasi muka ji tsoron Allah muka kyautata alakar mu da Allah wallahi idan mun faɗa Allah zai amsa mana amma in zai zamanto alakar mu da Allah ba ta da kyau alakar mu da al'umma ba kyau alakar mu da wanda muke rayuwa da su ba kyau to wallahi za mu tai Allah ba zai saurare mu ba wannan shine matsalolin da suke faruwa kuma ba harkar ruwan sama ba duk wata harka da ka gani a duniyan nan wallahi tallahi idan ba ma gyara alakar mu da Allah Allah ba zai gyara ta ba shi ma wallahi yanzu dai kun ga kasan nan bala'o'in ma da suke tunkarar ta ma har yayi yawa mun yi har an yi harka ta Boko Haram bata kare ba dai amma ta suma saboda ajanda ce dama na ya za a yi a tarwatsa kasar amma Allah bai bada nasara ta wannan hanyar ba so Allah ya disa shi abun ya kashe abun nasara bata samu ba amma kuma ba su hakura ba so aka zo aka dawo da issue na maganar zanga-zanga zanga-zangan nan wallahi summa tallahi ba ku abun mubashir rantsuwa asalin ajandar zanga-zangan nan shine rusa kasan nan ba wai magana ai daga jin kawo ƙarshen munguwar gwamnati ba haka suka ce ba yawa kawo ƙarshen munguwar gwamnati so ba wani abu ne shine kifar da kasar Allah bai bada nasara ba zanga-zanga ta zo muka yi ta maganganu aka yi ta dura mana ashar cewa kuɗi aka ba mu kaza 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 amma Allah da ya tashi wanke malamai sai zama duk abin da malamai suka faɗa cewa fa ana hasashen zai faru an yi zanga-zangan nan abin da zai faru kenan sai gashi duk abin ya zo ya faru to yanzu akwai ajanda kuma ta gaba shine makiya jama'a sun san cewa rusa kasan nan ta fannin shigo da rigimar addini ba zai yiwu ba rusa kasan nan ta hanyar fito na fito da shugabanni shi ma zai yi wahala ya yiwu to yanzu akwai fitinar da suka zuma suna kokarin danno ta kuma suna dab da yin nasara shine rusa kasan nan ta fannin danno rikicin kabilanci rikicin kabilanci musamman kabilun da suka fi kowaɗanne kabilu yawa kuma yarukan suka fi fantsama a cikin kasar shine Hausa da Fulani waɗannan matsalolin suna da buƙatar a zauna a yi dirasarsu dirasa ilmiya ta haƙiƙiya a ta a haƙaƙe su sannan kuma a baje su bajewa ta ilimi yasa in Allah da za mu zama da kwamiti za mu gayyato manyan malamai da za su zo su ɓarje mana wannan matsala ta ƙabilanci da bala'in da ke cikinta da kuma rikicin da ake ƙoƙarin dannowa cikin ƙasar nan za mu shiga mu fita mu ɗauki nauyin malaman da za su zo gurin kwanansu abincinsu da komai za mu yi shela mu sanar ko'ina a zo a ɓarje mana lakcoci bayan mu abin da za mu yi muku a guraren karatuttuka da kuma huɗubobinmu na juma'a na fata an gane saboda wallahi ajanda ce malam kuma ana in ni ban ce an yi nasara ba dai to dai ana dab da yi ishin kashe sarkin gobir ɗin nan yana daga cikin wannan ajanda domin yanzu ana nan ana ta ƙoƙarin a zuga Hausawan gobirawa cewa kar su yadda da wannan abin da ya faru saboda menene su dai yan bandit dama tuni sun riga da sun koma jeji suna kama mutane suna kashewa. Gwamnati bisa ga dukkan alama wallahi ba za ta iya maganin matsalar nan ba sai an dawo an zauna a teburin sulhu jama'a. Saboda na farko akwai siyasa a cikin al'amuran. In dai gwamna kamar gwamnan Zamfara zai ce yana zaune sai ya ga ana ba wa jami'an tsaro wani kalar umarnin da ba shi ya ba su ba a jihar Zamfara, ba haka ya faɗa ba? Kai ka san cewa ba za a rasa harkokin siyasa a ciki ba. Gwamna ya ce bai da iko, cikakken iko akan jami'an tsaronsa, sai abinda aka ce musu daga Abuja ko kaza, kai ka san akwai matsala. A zo ana zargin tsohon gwamna da cewa shi yake ɗorewa 'yan ta'addigin wasu akwai su a cikin gari ana kaza. To menene maganin wannan matsalar? Shine mu tun da bamu da jami'an tsaro a hannunmu, bamu da makamai, kuma mu aqidarmu bata yadda mu fito mu yi fito na fito da koma waye ba. Akwai teburin sulhu da ake hawa, babu wata ƙasa a duniya ko mai ƙarfinta da ba ta sulhu da 'yan ta'adda. Ga misalai nan da yawa. A sulhunta da su daina kashe mutane su tsira, domin ba ka da wata hanyar ta wuce wannan. Yanzu 'yan sa kai da aka saka jama'a, ko kun san yanzu daga sa 'yan sa kai musamman a jahohin irin Zamfara sun kashe malamai aƙalla kusan guda uku da sunan sa kai. Yanzu shi wannan abin da suka yi ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba ne? Shi ma ta'addanci ne. Akwai malamin fa da ɗalibansa fa suna karatu, lokacin sallar la'asar yayi ya tahi yayi alwala, ya ce bari su yi sallah, sai 'yan sakan nan suka zo suka ce algafarta malam ka zo mu je za ka amsa wasu tambayoyi. Ya ce to ku yi haƙuri bari mu yi sallah. Suka ce a'a ba buƙatar he ka yi sallah, mu je can za ka yi sallah. Wallahi suka sa mashin mutumin nan ko ta kalma ba su bari ya saka ba, suka ɗauke suka tafi da shi ta ƙesa nan ta baya, suka tsinka jijiyoyin wuyansa suka yanka shi. Bayan sun dake shi sun kakkarya mar gaɓoɓi suka yanka shi. Akwai malamin da ya fito wa'azi kawai ya yi wa 'yan sa kan nan cewa su ji tsoron Allah, su dinga ɗaukar hukunci gwargwadon abin da wanda ya laifi ba wai kan mai uwa da wabi ba, shi ma suka yanka shi. Akwai malami na uku, ƙauye ne jama'a, duka waɗannan da nake gaya muku malamai ne, ƙauye ne sun yi noma, sai zamto kwashe amfanin gonan ya zamanto musu matsala. Ƙarhe sai aka yi mitin na ƙauyen cewa ya za a yi ai sulhu da 'yan ta'addan nan a je a ɗebo amfanin nan. Sai ɗaya daga cikin malaman ya miƙe ya ce to shi yana ganin ya kamata ai sulhu ko da na wucin gadi ne, ma'ana a sulhunta da su don a je a ɗebo amfanin, bayan an ɗebo in ya so a zo kuma a san wacce matsaya za a kama, amma a yanzu dai a nemi su yi haƙuri su bar mutane su je su ɗebo amfanin gona. Ana tahi daga gurin mitin ɗin aka bi shi aka je aka yanka shi. Shawara kawai ya bayar, shawara. Yanzu wannan su abin da suke yi don Allah jama'a, shi wannan gyara ne ko shi ma ta'addanci ne? Da haka ne abin zai gyaru? Ba zai gyaru ba. Allah fa ce waye wa in qa'ifatan min almu'minina qatatalu ko fa aslihu bainahuma, sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra, sai ce fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina. Allah ce in an samu mutane bangarori guda biyu mu'mini, dan Allah jama'a, duk waɗannan da suke wannan ta'addancin da fulanin da suka higa jeji suka ɗauki makamai da waɗanda aka ce an saka an ba su sunan 'yan sa kai, don Allah dukansu mu a gurinmu musulmi ne ko arna ne? Musulmi ne. To Allah ya ce idan suna rigima tsakaninsu a tara su a yi musu menene? Wannan shi ne mu dalilinmu. A wani guri Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw i'radan sai ce fala junaha alaihima an yi sulha bainahuma sulhan, sai ce wa sulhu khairun wa uhdirat al anfusush shuh. Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'aliha nushuzan, idan wata mata ta ji tsoron kudindine daga gurin mijinta, aw i'radan ko kuma kauda kai miji ne yana da mata sai ji ya gaji da ita bai san mu'amala da ita baya san shiga ɗakin ta baya san kwanciya da ita ta gane take taken sa yana so ya sake ta ne to Allah ya ce babu laifi su zauna su yi sulhu me ne ma'anar sulhu eh naga alamun ka gaji da ni ko kana son ƙara aure ne ko kuma aka kawo amarya ne ka fi kula da ita to ni dai bana so ka sake ni amma na baka dama ka je kai mu'amala da matarka duk ranar da ka ji kana da bukata na ka zo ba matsala Allah ya ce babu laifi idan aka yi haka fa aslihu bainahuma fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulh Allah ya ce wasulhu khairun shi a daidaita ai sulhun alheri ina fata kun fahimci magana so wannan shine dalilan mu na cewa tunda mas'alan nan a bisa yanzu ko kun san gaba ɗaya jami'an tsaron da suke kula da Najeriya nan ba su wuce mutum 200,000 ba gaba ɗaya jami'an tsaron muna da population kusan miliyan 200 haka ne ko ba haka ba ko sama da haka amma adadin waɗanda za su kula da mu gaba ɗaya ba su wuce mutum 100,000 nawa ba don Allah da ya za a yi wannan abin ya ta ina aka tunkari gaskiya akan haka so gaskiyar magana ita ce makiya suna so su yi amfani da wannan harka ta kabilanci su sako mana kuma wallahi ba Fulatani ne kai ko Bahaushe ne kai ko Bagobire ne kai ko Balanhware ne kai ina fata an fahimta Allah dai ce waye ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce menene inna akramakum indallahi atqaku Allah ya ce ya ku mutane ku sani mu muka halicce ku inna khalaqnakum mu muka halicce ku min dhakarin wa untha mata da maza wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku yanki yanki kabila kabila kaga ashe Allah ya san mu wallahi duk wata kabila ko su dari ne a duniya Allah ya san da su dan akwai wani abin nan wani biography da naji na wata kabila a wani yanki a Kenya a kasar Kenya dukkan su gaba ɗaya kabilan ba su wuce mutum 150 ba a duniya iya yaran su 150 suke jin wannan yaran to yanzu ko kun san in an ga dama yanzu haka ana iya kirkilar yaren babu shi a duniya ana iya kirkirarsa kuma a koya wasu mutane su juye su koma wannan yaren ana yi it's possible lokacin da muke yara ko in ce muke matasa muna makaranta akwai wani yare da muke yi in nema shi yanzu sai ka tuntura dariya kuma wallahi ba za ka gane me na faɗa ba irin wannan ganancin ko to banda shi ganancin akwai wani kuma kala shi ma ganancin ne amma kuma wani yare ne kirkirarre kalmomi ne na Hausa ake tsaka su tsakanin wasu haruffa Allah ba za ka gane ba maskalus kan iska kusko busku kusko kaska gaska aska biskin da ska naska ke suke faska daska maskalus kan iska kusko busku kusko kaska gaska naske aska biskin da ska naska ke suke faska daska dan Allah zai faɗa mu abin da na faɗa an gane abin da na faɗa nace malam Yakubu ko ka gane abin da nake faɗa na fata an bayyanci magana irin wannan yaran ne in ka iya sai ka koya wasu na kusa da kai in kana so kai magana ta sirru da su ko kai magana wani bai san sakon da ka ba su ba sai ka harba musu hishi kenan su sun san me kake nufi ara ma kana so ka iya ku kaska baska daska naska waska kaga na ma tambaya baba Ibrahim ba gane ba sai wani ce ka ba da nawa yaska maskalas kan iske biski raska hiskin yaska baska daska tuskui kuskin hiskin daske raska haska tuskui na ce baba Ibrahim wai ya ce ya ba da tukuitin naira 50 to abinda nake so dai in kai gare shi kawai shine ko waye kai. Allah ya ce shi ya halice mu daga menene, maza da mata, ya sanya mu yanki yanki, kabila kabila. An gane maganar da kike ku? Ya ce li ta'arafu, bai ce li taqatalu ba, ba dan mu yaki ba, a ya halitta mu ne dan mu fahimci junan mu, shine at-ta'aruf. Ka gane wani, ka gane wani, ka gane wani. Sai ce inna akramakum indallahi atqakum, ku sani duk wani yare da wani zai tunkaho da shi, wallahi ruwa na da shi, wanda ya fi ku a guri na shine wanda ya fi ku menene? Tsoron Allah, shine kawai. Sannan zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, haka Allah yazo ya same su, Annabi yazo ya same su a cikin wannan menene, kabilancin. Amma duk irin ka, duk duniya jama'a, babu kabilun da suke da fitina da bala'i irin Larabawa. Ka je ka karanta tarihin akan kaza, sai ai shekara 40 ana yaki. Kabilar Suwana ta kashe, ba fadan Adam ba, ta kashe wa kabilar Suwana kaza, sai a shekara 40 years ana yaki. Amma sanda Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya hada kansu akan addinin musulunci, yasa Allah ya ce wadhkuru id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Yace ku tuna lokacin da kuka zama dama makiyin juna ne, kabilar wancan bata son wadancan, yaki da bala'i. Amma Allah da yazo sai ya hada zukatan ku akan addinin musulunci. Yasa in dai kai musulmin gaskiya ne, ba fulatani ko bai haushe ko waye kai, ka sani Allah ya haramta ka fifita yaranka akan addini. To wannan abin da wannan wanda kake yaka, ka sani musulmi ne dan uwanka, ba daidai da ka dinga yakarsa ba. Wallahi jama'a, wannan sakon ku yi kokari, dan media ku yi amfani da wannan damar, muna ba ku shawara, domin ana so a ci mai yaki da shi. Ka samu wani ainihin wato abu da zaka dinga yi wanda kake bada gudunmawa. No more tribalism in Nigeria. Na fata an fahimta. Babu kabilanci a Nigeria. Ka samu wani abu na Hausa kai ma, jama'a, kaltuma wannan munafika da ta fito take yada kabilancin, cewa Shehu Usman bin Fodihi yazo ya yaki wane ne? Hausa fulani. Ya kakkafa ƴan abin da ya yaki Hausawa, ya kakkafa ƴan uwansa fulani. Tana so ta shigo da wannan harkar kabilancin, ba a social media ta fara ba. To babu mutanen mu masu hazaka, matasan mu da za ku dauko wannan kalmar ku bata wata ma'ana, ku yada ta cewa ba mu yadda da kabilanci, da yakin kabilanci, da fadan kabilanci a Najeriya ba. A yaki abin, a wofantar da abin, a wautar da abin gaba daya. To wallahi ina so in gane wannan fitinar, ana so a ci mu da yaki da ita. Kuma in Allah da ba za su yi nasara ba, yauwa. Wani sahabi ne fa ya aibanta Bilal, Annabi ransa ya ɓaci, hankalinsa ya tashi, ya ce a ayyartahu bi ummihi, yanzu kai ne za ka aibanta shi da uwashi? Sai ce innaka mru'un fika jahiliya, na lura kai mutum ne wanda har yanzu ɓurɓushin jahiliya bai fita a cikin zuciyarka ba, saboda ya nemi ya nuna wariyar launin fata ko wariyar yare. Salman al-Farisi, wasu sahabbai suka tashi suna alfahari a gaban Annabi da iyayensu da kakanninsu. Shi da ya tashi sai ya ce shi ba zai alfahari da iyayensa ba, domin iyayensa ba abinda suka iya sai bautar wuta, babansa shine shugaban bautar wutar garinsu. Yace dan haka bai ga alfaharin da zai yi da wanda gungumar mutar jahannaba bane tuntuni. Yace kawai ni babana shi ne musulunci, yasa ake ce masa ibnul islam. Daga an ce Salmanul Faris sai kaji an ce ibnul islam, dan musulunci. Yace abil islam la abal liswahu idhaftakharu bi qaisin aw tamimi, babana shi ne musulunci, bani da uban da ya fi shi. In mutane za su yi alfahari da kabilar su ta Kaisu da kuma kabilar su ta Tamim, yace ni ba zan yi alfahari da kowace kabila ba, ni zan yi alfahari ne da musulunci. Ka duba yadda muka narke muka zama ɗaya tsakanin mu na Hausa da Fulani. Ba ma a cewa Hausawa kadai, ba a cewa Fulani kadai, sai dai a ce menene? Hausa Fulani. Saboda tsabar yadda muka narke muka tsure muka gwamutse muka haɗe. Amma yanzu wannan gwamutsewar da wannan haɗewar an dauko ajandar ana so sai an fare mu an yage mu daga junanmu kuma duk ba wani abu bane kawai ana da wata manufa ne ta durkakar da kasar su komo suna diban arziki suna cutar da mu suna amfani da ma'adanan da Allah ya bamu an biyo ta can ba ai nasara ba an saki biyo ta can ba ai nasara ba to yanzu an biyo ta nan kuma wadaka ina so ku gane mu anan yankin Gombe Bauchi da dan wani yanki na Adamawa da dan wani yanki na Yobe mu Allah ya taimake mu wannan rikicin kabilancin da kuma fitintunu da yawa Allah ya taimake mu basu higo ba amma wallahi tallahi akwai bidiyon da yanzu idan na saka muku na rantsi da Allah wasu zai wahala su tafi anan basu kuka ba billahi allazi la ilaha illa hu zai yi wahala wani ya tashi anan bai yi hawaye ba in ka ji bala'in da ke faruwa akwai bidiyon da zan saka muku wanda an kama wasu da sunan wai sune iyayen yan ta'adda an kama su an ki a sake su ɗaya daga cikin manya-manyan masu harkar yada labarai Muhammad Mungadi wanda suke magana a gidan radio na Bishon da kuma farin wata da cinnaka baka sanyi na gida ba sunan shirye-shiryen nake faɗa da kuma wasu abubuwa ya faɗa yace mutanen da suka kama sarkin Gobir condition guda uku suka bayar condition na farko suka ce akwai iyayen su ko ƴan uwan su da aka kama an dawo daga aikin hajji a sake su wanda waɗannan mutanen da aka kama jama'a don Allah ba mu da ka'ida a cikin Alkur'ani wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata ba mu da wannan ka'ida muna da ita yanzu wajibi ga abinnan ne abinnan lazimi ne dan na haifi dan ta'adda ni in zama dan ta'adda ba lazimi bane iyaye nawa aka samu sun yi iyayen su wajen ƴaƴan su zaman to na kirki amma suka me suka kangare musu yanzu wanda yi kokari akan dan sa ya zama nagari sai ya kiye zama dan dan ya ji yayi laifi sai a zo a kama shi yana da kyau a dinga bincike in an samu uba da alaka da dan sa kuma dan ta'adda wannan tabbas ba abin laifi bane idan an hukunta shi yana kamo kudi yana bashi a suna waya a yana ma ya zama masa informa zo ka kama wannan babu laifi a hukunta shi amma dan da ya kangare wa uban sa yake gajeji yaje yana ta'addanci don Allah an yi wa uban shi adalci shi da yake tattare da bakin cikin lalacewar dan sa kuma ku zo ku kama shi to ba wannan ba wallahi in kun ga bidiyon mulakancin da ake waɗannan mutanen na rantsi da Allah kuma an fara sakin bidiyon akan social media babu yadda za a yi su da suke ta'addancin nan a jeji su ga ana yi wa iyayensu wannan abin kuma su ku yi tunanin son sautawa mutanenku jama'a kuna fahimtar magana sannan wanda suka kama su daga kaji ashar din da suke rugawa kai ka san su ma ba ƴan arziki bane ba ba ƴan arziki bane mutanen kirki ake sakawa su yi irin wannan aikin amma sai aka ɗauko su ma kalan ƴan ta'adda ne aka zo aka saka su suna rugawa dattawa kaga mutum dattijo ko magana bai iya yi saboda bai ma san me zai faɗa ba an ɗaɗɗaure mutum ta baya ƙirjinsa ya bankare hannayensa sun yi wane ne abin fa da ake kenan ba to ka gani so saboda haka muna kira ga al'ummarmu gwamnati dai wannan abin ya nuna cewa ba lalle bane ta iya kawo ƙarshensa domin kamar yadda muka faɗa abubuwa da yawa sun shigo ciki harkar siyasa ta shiga ciki wane ne amma muna kira cewa duk wani yare a ƙasar nan shi musulmi ne musamman a yankin arewa to ku sani akwai ajandar haɗa mu rigima tsakaninmu da ku kuma an riga an zama ɗayan da bai yiwuwa a ɓamɓare juna daga juna yanzu akwai Hausawa da yawa a nan wanda matansu Fulani ne haka ne ko ba haka ba to kaji duk matansa gashi nan Fulani ne babu Hausa ko ɗaya to yanzu dan Allah an ce da Hausa da Fulani a rabu ta yaya za a karaba su dan Allah jama'a wannan ma ba rashin hankali bane malam so saboda haka mas'alar tana da girma kwarai da gaske yana da kyau mu gane kuma mu shiga taitayin mu saboda haka abin da ya hada mu na musulunci ya fi abin da ya raba mu na kabilanci haka ne ko ba haka ba shine taken lectar mu da muka yi a Kaduna abin da ya hada mu na musulunci ya fi abin da ya raba mu da haka kowa ya dawo kan wannan abin da ya hada mu shine addini da zaman lafiya mu ajiye abin da ya raba mu shine yare
na fata an fahimci magana.
So an hada a gurare da yawa, a abubuwa da yawa, amma ana so sai an dauko wannan ajandar. Saboda haka in Allah ya yarda za mu ci gaba da fadakarwa a hudba ne a gurin darussa, wallahi sai al'ummar mu ta gane, kuma wallahi ku ji a kanku, musamman ku da Allah ya sa kuka fahimce mu, da Allah ku daina damuwa don kun ga ana zagin mu in mun yi magana akan matsala. Wallahi ba za mu daina ba, wallahi sai dai in ba mu fahimci gaskiya ba, amma in mun fahimce ta wallahi sai mun yi magana akan ta. Don Allah ku daina daga hankalinku, ku daina damuwa. Domin akwai mutanen da suke ta kira na cewa malam tunda abin nan kaza kaza ko za a daina magana, nace a'a, annabi ma an zage shi, an ce tatsuniya yazo yake karanta, wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, wa qalu ya ayyuhal ladhin zila alaihi dhikru innaka lamajnun, suka ce ya kai wannan da aka sauke qur'ani kai mahaukaci ne. Ka duba inna, sanda suka yi amfani da har inna harfu nasbin wa tawkid, suka ce kai mahaukaci ne. To kuma ni dan an zage ni menene? Ko da aka karku da mu, kuma babanin ku akai ba, to ka dugo wani Yakubu, wani ma ya ce yau ya mai wa'azi a matsayin sa na social media na, ya kamata ya mun wa'azi. To saboda haka dan Allah a daina tada hankali, wallahi wannan zagin ku ina ne rantsuwa muku da Allah da ya busa mun numfashi taki ne mu a gurin mu, domin ka'ida bai yiwuwa ka zo da wannan alkhairi, wallahi sai an zage ka. An gane magana da ke ku? Sai an zage ka. To amma idan ka daure ka ci gaba da yin abin da kake saboda Allah, kuma tsakaninka da Allah, to kai ne da nasara. Ta bakin na wani mawaki, mu ne a ciki su ne a kwana. An gane magana da ke ku? Ko ba aka yi fada ba? Yawwa, mu ne a ciki su ne a kwana. To Allah ya sa mu dace. Saboda haka insha Allah za mu ci gaba, za mu dakata a nan sati mai zuwa, za mu dora inda muka tsaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana. هذا هو ما عندنا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.